أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمام سيدنا منا رب العالمين وكن سركي أيكن دمك أيوتنا الخير الله كرمنا. Abin da ya bijiro na kurakurai a cikin ibadodinmu, muna roƙon Allah ya fi mana ya kuma karɓi ibadodinmu. Kamar yadda dai al'umma suka sani, a wannan shirin da ake gabatar da shi na mustalahat, abin da ya shafi kalmomi da ake ɗauka a ba su suna na wani abu haka, sai ya zamanto wannan abin in aka ambaci waɗannan kalmomi ana jingina wannan abin ne zuwa ga waɗannan kalmomi. Shiri ne wanda aka gabatar da shi yau kusan sati huɗu. Yau insha Allah kuma shine shiri na biyar da ake gabatarwa, wanda a yau ma insha Allah daidai wannan lokaci muna tare da Ustaz Abdul Malik zai ci gaba da wa'innan musalahat. Ni kuma wanda nake taimaka mai wajen gabatar da wannan shiri shine Ali Ibrahim, wanda aka fi sani da magani a gonan yaro, da na wakilci ɗayan abokinmu saboda wani uduri Allah bai ba shi ikon zuwa ba. To, Allah gafarta mana, muna ma sanu da zuwa.
Na'am, sanu barka.
Sanu barka.
Na'am.
Malam, lokacin da ya gabata wancan mako kun tattauna akan wasu kalmomi waɗanda suke da alaƙa da addini dai da sauransu.
Na'am.
To, abin da ya riga ya gabata, muna roƙon ƴan uwa masu girma ya zama sun amfanu da wannan abin, kuma ya zama alheri gare mu baki ɗaya.
Gaskiya ne.
To, a yau malam muna ɗauke da wasu abubuwa wanda muke son malam ya ƙarar da mu, mu samu ci gaba, mu samu wayewa akan waɗannan abubuwa.
Na'am.
Akwai wasu kalmomi da suke gudana a bakin mutane.
Na'am.
Wanda ni abun ya ɗaure min kai, ina dai jin su na kasa gane me ake nufi da waɗannan kalmomi.
Na'am.
Su da yawa nakan jin mutane, musamman dai masu magana da Larabci, amma waɗanda ba sa Larabci suna magana akan istimari.
Na'am.
Malam, kalmarin na istimari in muka duba shi yare ne na Larabci ko na Hausa, ko kuma ne mun irin musalhat ne?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa da suke tare da mu a cikin wannan studio da sauran ‘yan uwa da suke aiki gidan wannan tele da radio na Bonferai da sauran kuma ‘yan uwa da suke kallonmu da sauraronmu ta wannan kafar ta yaɗa labarai, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan kuma muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta’ala, wanda cikin falalarsa da ikonsa da yardarsa muka samu zuwa a wannan wurin har mu samu damar gabatar da wato waɗannan darussa kamar yadda muka saba a wannan lokaci, dukaran juma'a da safe daga karfe 9 zuwa 10 na safe muna gabatar da karatu in dai ba wani uzuri ya gitta ba. So, muna fatan Allah ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan zama da zamu yi, sannan kuma muna fatan Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar. Allah ya kashe mu akan haka. Allah ya tayar da mu cikin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranan tashi alkiyama, kuma Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce makomar mu. So, lalle yana daga cikin mustalahat da mutane suke amfani da su tun da dai jamun yin magana abinda ake cewa mustalahat. Satuttukan da suka gabata mun yi zancen mustalah shine abinda ake ce ma wato terminology ko term, abinda turawa suke wato kalima ce wadda ana amfani da ita cikin yare, amma a cikin wani ilimi na musamman tana yiwuwa su ma'ilimta ga yadda suke amfani da ita, ko ba haka ba? Kuma mustalah sai ka iske ba wai ba sai mutanen da suka yi wani karatu ba, ko misali masu wata sana'a in sun faɗi wata kalma akwai abin da suke nufi da ita sabarin abin da wadansu mutane suke amfani da shi ko ba haka ba yanzu misali zaka iske ɗan kwaya suna amfani da kalma ta wata kalma kai yadda kake bata ma'ana a Hausa ba haka suke bata ba yanzu misali zaka ji ɗan kwaya sun ce da Allah wani akwai aya ka bani kaga idan suka ce akwai aya kai tunaninka akwai wani nau'i na abinci wanda ake ciwon ake cewa aya alhali ita kwayar da kanta ita suke ce ma aya ka fahimce ni saboda bin saboda sun san akwai jami'an tsaro da suke bincike a kansu kana gane ni to in suka ce aya wato wata kalima ta wanda ake ce ma baddawawa kenan an yi amfani da ita don a cimma wani buri misali zaka sun ce taba kaga mun in muka ce taba ta kai taba wanda ake sayarwa ko ba haka ba amma an ce tabar wiwi kaga wiwi kin ko daga ko ganja shi ne abin da aka sani to kaga in ya ce a bashi ganja ko a bashi daga za a yi fahimta ko bakar taba amma in ya ce akwai taba kawai kaga wannan kai kana isa tsammanin taba ce wanda ba a hana shan ta ba a hukumance to kaga dai a takaicen takaitawa mustalah ba wai sai malamai ba koko wasu specialist na wani ilimi a hatta da ma'abuta wata harka suna istikhdami irin waɗannan kalimat kan wanda su suka yi amfani da waɗannan kalmomin su san me suke nufi an fahimce ni da kyau to kalima ta isti'mar kalima ce wanda ita ma tana da tata ma'ana an gane wannan kalimar ta isti'mar ta samo asali ne tun lokacin da turawa suka zo suka yi ma kasashen duniya mulkin mallaka an fahimce ni sawa'an kasashen da musulmai ne ko ba na musulmai bane wanda sun shigo a cikin Afrika sun yi mulkin mallaka sun shiga cikin Asia ko Aziya ko Asia sun yi mulkin mallaka ko ba haka ba irin su Ingila irin su Faransa irin su Portugal da abin da ya kama da haka
kenan Allah ya fata malam idan na fahimce ka
na'am
sun turawa kenan wajen mulkin mallaka ba sun takaito ne akan Afrika ba
ba su takaito akan Afrika ba tunda muna ganin India India Ingila ta yi mata mulkin mallaka muna ganin Pakistan India ta yi mata mulkin mallaka muna ganin Lebanon Liban Faransa ta yi mata mulkin mallaka Suriya Faransa ta yi mata mulkin mallaka da haka da suke ganin kamar kasar Afrika ce wannan ba gaskiya bane tarihi wannan zai ya tabbatar da wannan tunda kowace kasa an san wadda kuma abin mamaki ba bai takaitu ba akan ma wai kasashen Larabawa ba a'a hatta su turawan sun yi mujuna mulkin mallaka so amma da yake abu ne wanda yanzu su suna so su hada kawu da su saboda zaluntar duniya ba su ana ta da wannan tarihi tunda in ka dubi turawa kan mai da shekara 300 baya ba abinda suka sai yaƙe wa junan su ko ina fatan an fahimce ni dalili kuma Ingila ta yi ma America mulkin mallaka wanda America sai da ta yi shekara 7 tana yaƙi da Ingila sannan ta karbi yancin ta wannan kowa ya san shi a tarihance ina fata an fahimce ni to sannan kuma kowa ya san Australia ta yi zama mulkin mallaka ta Ingila daga baya suka karbi yancin su ina fata an fahimta sannan kuma kowa ya san France ta yi ma Ingila mulkin mallaka wani yanki na Ingila a Milka Sandus 1412 Faransa ta mamaye wani yanki na Ingila wanda shine dalilin da yasa kalmomin Faransanci sun ka shiga cikin English ina fata an fahimce ni in ka dubi cikin
Allah gafarta malam a yanzu ne sai wani abu ya fado mun a rai lokacin da muke karatun English sai in ga wata kalma wajen fada ne yake bambanta kenan wannan yake kara nuna cewa magana da kake yi lalle akwai alaka na wannan mulkin
wato wannan ba dole bane sai mulkin mallaka ai yanzu misali tana yiwa wata lugha ta dauki wata kalma daga wata lugha amma wannan muna magana ne a tarihance saboda ka san muna cikin duniya ta yada labarai duniya ta wayo duniya ta koyi gaskiya ina fatan kana fahimta ta duniya ce wadda abin ai yana yiwa wata yanzu misali mu nan mun dauko kalmomi da dama na English a nan Niger misali ko ba haka ba to ai kuma English bata mun mulkin mallaka ba kana fahimta ta amma a tarihance ne kowa ya san cewa 1412 France ta mamaye wani yanki na Ingila wanda France ya zamanto langue officielle an gane ni kuma ta wannan hanyar ce da yawan kalmomin Faransanci suka shiga cikin ni suka shiga cikin English
kenan Allah gafarta mala idan na fara fahimta inda yanzu kamar an kamo hanya na dan fara gane wani abu kinan kalmar nan ta istimari kusan ma'anar ta duk da yake ba ku ƙara magana akan istimari ba kamar ma'ana tana koma ne akan wani yazo ya mulki wani ko
kaga za mu zo kan ma'anar kalima din abinda kuke son yanzu mu tabbatar shine cewa wato ashe mulkin mallaka ba abu bane wanda ya takaita daga mu ɗan Afrika ina fata ana fahimta ta koko kasashen gabascin duniya ina fata ana fahimta ta su kansu turawan sun yi majuna mulkin mallaka me daga baya ne sai suka dawo suka nuna kamar ya kamata su daina zaluntar junansu kana fahimta ta kidan ya kamata yanzu zaluncin amma yadda shi zuwa ga wadansu al'umma wadanda ba su da karfi to wannan dake son mutane su fahimci wannan dake don kan mu gane cewa kamar wani kaunan mu ce yasa suke ko abin da a'a yanzu su kansu sun zalunci juna kuma dabi'ar su ce zalunta kana fahimta ta tunda sun zalunci ɗan uwansu in kan tv mutanen ingila mutanen america asalin su mutanen ingila ne mutanen australia asalin su mutanen ingila ne kuma duk da haka ingila ta yi musu mulkin mallaka ina fata an fahimce ni kenan kaga su wannan zalunci wata ɗabi'a ce da sun saba da ita
wannan abun ba sabo bane
ba sabo bane kuma su ko nasu suna iya yi ma
mu ne dai da bamu da tarihi sai muke
gani ko kuma abin ba a taɓa shi a kodin da sun sani amma suna tsoron taɓa wannan maudu'in ina fata an fahimce ni to dan haka dai a takaice mulkin mallaka bai takaita ba daga wata al'umma ana yin shi matukar aka ga akwai damar da za a iya yi indai akwai karfin ina fatan wannan qadiya ta zamanto qadiya ce kamar ga fili take gare mu al'ummomi to faransa ta yi abin ga sannan a gurguje ma kan mu dauki wannan mu dauki yakin duniya na biyu ko yakin duniya na farko
a to malam ala ga fata malam kun zo da wani magana na je kana magana yakin duniya na ɗaya ko na biyu kenan yakin na duniya an yi shi kenan ba ma so ɗaya ba kenan
ba yakin duniya na ɗaya ba so ɗaya akai ba yakin duniya na biyu ayyana nuna akwai na farko ba yakin duniya guda akai ba ina fata an fahimci an yakin duniya na farko wanda aka zo karshen sa a 1919 suka zo suka yi majalisar ɗinkin duniya ta farko wanda satin da ya gabata baka zo ba mun yi bayani kan wannan ina fata an fahimci ni so sannan kuma aka zo aka yi yakin duniya na biyu wanda ya kare 1945 to amma abin da nake so in tabo a wannan wurin a gurguje shine cewa ashe in ba sun ƙaryatar da yaƙe-yaƙen da suka gabata shekara da shekaru tun da turai ta zama cikin yaƙi shekara da shekaru fiye da shekara 600 tarihin su duk ya ƙare cikin yaƙi sun san da wannan to amma a nan abinda nake son na ce yaƙin duniya na farko da na biyu tarihin su bai da nisa ko ba haka ba to dan haka su waye suka yi wannan yaƙin me dalilin wannan yaƙi kaga wannan yaƙin asalin sa shi ma mamaya ce da mulkin mallaka
malam muna iya mu samu labari
da yi hakuri zan bada dalilan ai shine nake so in bayar kai hakuri zai isa da wannan ai abin da sanin ta oke nan wannan maudu'in kenan abin da nake so na ci yakin duniya na farko da na biyu me dalilin sa me yasa suka kai majula suka yi yaƙe-yaƙe wannan ya kamata mutum bai kamu saboda wannan abu ne wanda shi wancan tsohon tarihi sai mutumin da yake yayi bincike ko yayi karatun tarihi ya zama to specialist kamar da suke faɗa zai iya sanin turai ta kai shekara 600 cikin yaƙi to amma yanzu wannan yakin duniya na farko da na biyu duk a cikin makarantun da a duniya ana karantar da shi to me musabbabin wannan yakin kaga zamu ga cewa yakin duniya na biyu Almaniya, Jamus ta zo ta mamaye Faransa. Kaga kamar ta yi ma Faransa mulkin mallaka ne. Kana fahimta ta wanda su da kansu sun san da wannan. Ba abu ne wanda kuma za a iya ƙaryatawa duk wani dan boko ba zai iya ƙaryata wannan ba. Sannan kuma bayan haka Hitler ya je ya mamaye kasashen duniya. Wanda har ya je Rasha bai ci nasara ba, can ya so ya je ya mamaye in ya karasa ya je nemi sauran kasashen duniya saboda musu mulkin mallaka gaba daya. A takaicen takaitawa Hitler ya mamaye kasashe a Turai. Kenan wannan yake nuna cewa su kansu Turawan suna makansu mamaya da mulkin mallaka. An fahimce ni da kyau? To sai in dawo zuwa kalma ta al-istimar. Kalma ta al-istimar mu nan da yawa daga cikin malamai da ƴan jarida da masu jin larabci da su larabawan kansu suna amfani da wannan kalma ta mustalah ne wanda basu san sharrin da yake dauke da shi ba domin kullu ina fada kalimatu haqqin urida biha al-batil
kalima ce ta gaskiya amma ƙarya ake nufi da ita zalunci ake son ayi kamar makiyin ka ne yazo yace ma ina kaunar ka ba wanda nake kauna a duniya sai kai amma alhali ko akwai abin da yake son ya cin ba kamar yadda Allah ya faɗa ma munafikai idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun kaga kalmar shahada ce suka faɗa amma ƙarya suke yi akwai burin da ake so a cin ma cewa ce ake so a yi da addini kamar yadda yanzu yake faruwa a wannan lokacin namu to kaga turawa da suka zo suka ce colonization
malam ban gane kalmar colonization
shi dai ne istibar ke
da Hausa kamar ke ne ya zama
wato mulkin mallaka za mu fassara ka yi hakuri saboda in muka faɗa za mu fassara sai in ya zama to ba mu fassara ba sannan tambayar ta biyu baya colonization kamar da suke cewa colonization kamar kalma ce ta wata al'umma wata ƙasa ta zo ta mamaye wata al'umma daga wani gefen wata uwa duniya ta zo ta mamaye wata al'umma ta tilastar da ita ta zamanto karkashinta ita za ta gudanar da al'amuran rayuwarta gaba daya to wannan shine colonization to amma sai suka yi amfani da shi ba wai kamar mamaya bace sai suka ce a'a shine ku zamna matsayin kamar Interpol kamar ko kuma ku yanzu wata matsayin wata jaha kuke yanzu kaga lokacin da Ingila ta mamaye duk kasashen da ta dauka sai ta dauke su matsayin jahohi ne na Ingila kana fahimta ta saboda wadanda za a ba ƙwaryen mulki sawa'an mutanen Ingila ne kuma mutanen Ingila ba su zama to ana ganin su kamar ɗan Ingila ne tun da an ce jaha ce ka gani yanzu misali ba sai ɗan jaha ba zai iya zuwa ya mulki wannan jaha inda ɗan ƙasa ne
eh gaskiya ne
to haka suka yi kana fahimta ta to haka Faransa ta yi dukkan da su Faransa su Niger su ina duk matsayin jahohi na Faransa suke shi yasa da ita da kuma Faransa hari sai suka zo suka kwaso ɗan Afrika suka je suka kai aka ta halakawa saboda matsayin jahohin su muke kana fahimta ta kaga wannan wani amfani ne na zalunci suka amfana da mutanen mu suna ganin kamar lokaci ba zai zo ba wanda asirin su ba zai tsoro ba ka fahimce ni to wannan sai suka yi amfani da colonization ku zo ku mamaye wata al'umma kuma yadda su wata matsayin wata jaha ba kamar bayi ba alhali kalma ta esclavage bauta sai suka buyi ta saboda duk lokacin da kake ce ma dan adam bawa to tarihi zai rubuta in shi bai dauki fansa ba ƴaƴansa da jikokinsa wata rana za su nemi maka su fansa kana fahimta ta to sai suka yi amfani da wannan to inda nake son na dawo sai kalma ta al-isti'bar mu sai suka dauke mu sakar karu musamman kasashen larabawa da musulmai su suka ce al-isti'mar sai muka dauki kalma ta al-isti'mar ni kalma ta al-isti'mar take mishi kalma ce mai dadi al-qur'ani ma yayi amfani da ita kalma ta al-isti'mar ta samo asali daga al-umran ka fahimce ni aynun mimun ra'un ka fahimce ni al-umran ko an wa to ammara yu'ammiru ta'miran shine rayar da abu sawa'an rayar da abu ka fahimce ni ta hanyar sashi ya ci gaba ka fahimce ni shine wato sawa abu kamar ya ci gaba Allah subhanahu wataala ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr kaga bai dace ga mushrike ba an ya'muru masajidallah su rayar da masallacin da Allah su rayar da su ta hanyar ginawa ko su rayar da su ta hanyar yin sallah a cikin su da zikiri da abin da ya kama da haka to kaga sai aka dauko da wannan tsawon rayuwa ina fatan an fahimce ni wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi min al'adabi an yu'ammar kaga law yu'ammar da za a rayar da shi kana fahimta ta kaga kalma ce wadda ta zo da ba'ana ta mai ni ma'ana ce mai kyau kai karara sai da Allah ya amfani da wannan kalma a cikin suratu Hud ina fata an fahimce ni ina fata an fahimce ni yace Allah ya ce wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha huwa ansha'akum Allah shine ya kage halittarku min al-ardi daga kasa wasta'marakum fiha sannan Allah ya nemi ku ci gaba ku ciyar da wannan kasa gaba kurayar da ita hanyar gine-gine ilimi bincike yada adalci bayan kasa zamantowa al'umma wanda za a tinkaho da ita wasta'marakum fiha kana fahimta ta to kawai sai aka zo wadanda sun ka tai karatu sawa an mutanen mu ne da suka tai wajen karatu kasashen turawa suka koyo turanci ko ko mutanen da suka je kasashen na laraba suka je kasashen turawa suka karatu sai suka sanya suna al-istimar rayarwa kaga ashe wai turawa da suka zo suka kashe mutane a Afrika suka sace dukiya suka maida mu baya kuma wai al-istimar sun zo ne su rayar da mu
yana ina fara fahimta hanya na fara ga kamo hanya gano abubuwan da kalmar nan ta kunta kenan su sun yi abu ne fari sai suka sa abu baki ne suka samu fara abu
yawa to shine ai abin da suke so su kai gare shi kana fahimta ta mutumin da yazo ya kashe al'umma dubban miliyoyin mutane kana fahimta ta yazo ya kashe mutanen da za su iya ci gaba da wannan al'umma ya iske su da tsarin su da sarakan su da komai aka karkashe maza aka yi ma mata fyaɗe aka halaka kananan yara aka tarwatsa al'umma aka kwashi sauran waɗanda suke makiya karfi aka kai su suka gina kasashen su wanda su ne yanzu sauran bakaken America me yake su san duk waɗanda aka kama ne aka yi safarar su suka je suka yi gini a kasashe har akwai doka wanda shago bakin mutum bai shiga cikin shago da shi da kare bakakin da akwai turai yanzu waɗanda suna da wani yanki yanzu France akwai yanki na babban mutane America akwai yanki na babban mutane waɗanda ba ma cikin America suke ba ita wancan American babba irin su Haiti su ina su ina su waɗannan kasashe waɗannan bakakin ta ina suka je bakaki ne wanda aka dauka daga baya da aka za su yawa sai aka dauke su akai su wani tsibiri aka yar a kasashen America da Turai duk akwai so su ko waɗannan ta ina kaga wannan duk yanzu har France ta dauki waɗannan tsibirin wasu daga cikin tsibirin ta mai da su mutanen France ne har kaji kwanakin baya wasu daga su suna zanga-zanga ana so a danne su kana fahimta ta
su waɗannan bakaken
su waɗannan bakaken ba za a yadda ba a ba su ƴanci sannan kuma ba za a dauke su ba mutane ne kamar kowa ƴan France wanda har ma ilimta an yi daga cikin su irin France yanzu kaga kamar irin su Aimé Césaire wanda ɗaya daga cikin manya-manyan ma'ilimtan France wanda har ma ya taɓa zama ɗan majalisa kana fahimta ta duk waɗannan mutanen daga ina suka zo mu dai mun san Turai babu asalin ta babu bakaken mutane to kaga wannan sai nuna maka kalma ta al-istimar an zo ne da ita an ce colonization an zo a kawo mu da ci gaba wanda dama da suka zo sun kalli abubuwa guda biyu lokacin da suka so su zo mu su mura mulkin mallaka sai suka ce to abubuwa guda biyu suke fuskanta na farko suna fama da matsalar tattalin arziki su Turawa suna fama da matsalar tattalin arziki abu na biyu suna fama da matsalar yada addinin su to sai suka ce to yanzu abinda za a yi a zo Africa a nemi arziki sannan a zo Africa a yada addini na kristanci shi yasa manya-manyan kristoci pasto na Turai da manya-manyan masu mulki na Turai su ne suka hada kai aka tabbatar da wannan aka zo a kasashen mu saboda amurin mulkin mallaka
to Allah ka malam ka taba wani magana wanda akwai abin da ina ganin shi amma ban gane sai yanzu da kai wannan magana kamar da kai magana akan daga cikin manufofin su ya hada addinin su to kenan irin wasu al'adu haka da mu dama muna da al'adun mu da kuma musulunci abin da zai mu da su sai daga mafi yawancin mu muna aje waɗannan koyarwa
wannan duk sai zo cikin tafiya dama wannan aishin fita ce muke yi dibo dama suka ga matsala biyu gare su suna so su yada addinin su domin in addini ya zamanto daya to tunani da saurin mallakan mutane zai zo daya abu na biyu suna da fama da matsalar tattalin arziki Turai kasa ce wanda Allah bai albarkace ta ba da arziki na kasa ana fahimta ta to sai suka yi tunanin ya za su yi wannan sannan suna tunanin ya za su mulki duniya su ci gaba da mulkar ta har abada wannan yana daga cikin abin da suke bukata to shine sai aka hada kai da malaman kristoci pastor da manya-manyan masu mulki lokacin akwai sarakai ko kuma akwai waɗansu kasashen ba sarakai bane shugabannin nan kasashe ne kamar irin su France sai suka zo suka muni muna mulkin mallaka sai suka ce to a samu da al-istimar kaga kalmar ta al-istimar shine an zo ne a rayar da ku an zo ne a ciyar da ku gaba har sura da ma wasu mustalahat da suke amfani wanda wasu suke kira kamar abin da ake kira truasi kamar C da English guda uku ina fata an fahimce ni na farko da ya kaji malam kai gaggawa bana son kai gaggawa har in ban yi bayani ba na farko shine si ta farko shine colonization mulkin mallaka abin da ya kamata a kira shi mamaya exclavage gane ni. Abu na biyu sai suka zo da civilization shine wayar da kai. Na uku shine Christianity. Ka gane ni shine a kristantar da mutane. To waɗannan su ne manya-manyan bukatu su guda uku da suka zo da su. To kaga in aka yi muku mulki in aka yi mamaye ku aka tabbatar da karfin mulki ba ku da shi. To sai a zo da civilization a nuna muku buku cika ba. Ku mutane ne bambancin ku da dabbobi kadan ne. Sai ku yarda cewa Turawa su ne iyayen jijiya. Bayan kun yarda da wannan sai a nuna muku addinin ku da al'adar ku ragaita ne. Shi yasa nake ce maka kai hakuri. Kana fahimta ta sai ku bar wannan sai ku shiga zuwa bukatar su. Shi yasa sai ku zamanto ga kunan ku zamanto ku ne wato mabiya su ne iyayen jijiya ku. Kana fahimta ta? To duk inda suka yi ma mulkin mallaka ba su samu matsala ba sai kasashen musulunci. Saboda nan isko su suka tarar da akwai addini da gaskiya. Dama su sauran kasashe arna ne. Kana fahimta ta? Shi yasa duk inda annanci yake wannan mulkin mallaka bai samu matsalar shiga. Amma inda musulunci yake nan ne har yanzu suke samun matsala. Kuma shi nan ne suke yawan kashe kudaden su da dama. Kana fahimta ta? Saboda mai sallah bai zama Kirista. In kaga ya shiga Kirista bai da haƙi bai da kuɗi. Zai shiga ya rinka sallah tai da boye yana karɓar salatin shi yana jewa amma shi arne dama an zo mai da wani Yesu Almasihu shi dama bai da addini sai ga Yesu Almasihu gaskiya ne tunda an ce ga wanda zai cece shi. Ina fatan kana fahimta ta. To kaga wannan shine kalima ta al-istimar wanda suka zo da shi. Nan da Allah ya ce wasta'barakum fiha Allah ya nemi ku rayu a cikin kasa. Waɗansu malamai tantanin wanda suka yi istihadi suka cewa babu inda dan adam zai iya rayuwa sai a doron kasa. Duk wani bincike da ake yi mu bar zancen sun je cikin wata tunda akwai sabani tsakankanin malamai kwanakin shekarun baya Turawa suka ce sun je a wani tauraro sun gano akwai iska wanda suke ce ma menene oxygen da waye da wasu ruwa wanda dan adam zai iya rayuwa ba bisa wannan doron kasa ba. Ina fata an fahimci ni. Malamai suka ce ƙarya ne ba zai yiwuwa ba domin nan wasta'marakum fiha Allah ya nemi ku rayu fiha a cikin wannan kasa ban yiwuwa ku dan adam ya rayu a wani wuri in ba dan ba don babu inda ake samun ruwa da iska da mutum zai shaka da mi in ba a nan doron duniya ba zance a ce zai rayuwa wani wuri wannan hayaniya ce dan ya ce wal arda wada'aha lil anam ita kasa Allah ya azata ga talikai bayi suka ce ya kaddamar da al arda don saboda nuna cewa dan adam bai rayuwa in ba a nan ba khassafaha lakum ina fata an fahimce ni wal arda wada'aha aina ita wa wada'a al arda lil anam fa qaddama ma haqquhu ta'khir li yufid al hasr wal arda wada'aha lil anam wanda kai daga cikin malamai na duniya wato ustad wato doktor al-sheikh abdul muhammad abdul muhammad al-tahan kai daga cikin manyan malaman da ke karanta su a arabiyatu al-alam al-islami da ke makka majalisar malamai ta duniya jami'ar ta yayi fitar da wannan sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul musarrat yace alam naj'al al arda kifata ahya'an wa amwata ba musanya kasa ta zamanto matattara ba ahya'an ga mutanen da suke raye wa amwata da wanda suke matattu ba yadda za a yi dan adam shi rayuwa a wuri wanda ba dan ba duk wani research scientific da za a zo da shi a ce dan adam za su iya rayuwa to ƙarya ne kuma a zuba ido a gani Allah ne ya faɗa shi ya halitta sammai da ƙasa shi ya ba su ilimi shi ya halitta dan adam in Allah za mu bi ko research scientific za mu bi ko tarihi za mu jira sai ya ƙare tar da su ina fata ana fahimta ta ka san mu da sun wadannan abubuwa saboda su rinka alaka da zamanin da muke cikin shi kana fahimta ta to kaga al-istimar ashe kalima ce wadda asalinta al-umru shine rayuwa istamara ya nemi a rayu Allah ne ya nemi a mu rayu a wannan wurin kenan dan haka zance a zo ayi mu da mamaya a karkashe mu a sa mu na suna colonization wannan shine kamar rayar da mu to ba gaskiya bane kuma akwai kasashen da ba ai musu mulkin mallaka ba kuma sun ci gaba ka fahimce ni saboda saurara ka ji sai tura su ce mun a ku mun zo mu iske ku kuna da walki ba ku da sutura kuna halbe halbe ba ku san yadda kuke yi ku rayuwa ba ku da magunguna to kaga akai haka ya aka kuka iske mu da sarakai ya aka ku iske mu da malamai ya aka ku har research scientific da ake cewa mu da ƙarya ne ya ake cewa Africa berceau de l'humanité Africa ita ce asalin dan adam dubban shekaru inda dan adam ya fara rayuwa ya aka yi aka samu a ƙasar Egypt an fahimce ne akwai le pyramid al-ahram waɗanda an san ilimi ne na gaske gina su ba jahilci ba kuma a Afirka suke kuma ake cewa ba mu da ilimi kuma ba yadda za a yi mu kirkira wani abu wannan duk abubuwa ne waɗanda abin tambaya ne shi yasa Cheikh Anta Diouf na ƙasar Senegal ai ya yaki turawa shi ya nuna musu ya kayyatar da su ya za ya ce inda dan adam ya fara rayuwa duk tsarin da aka bi na cigaban duniya a na Afrika aka iske shi kuma a dawo a ce Afrika ba yadda za a yi cigaba ko kuma mu san komai ba kaga wannan duk wata hayaniya ce kasar Japan ba ai musu mulkin mallaka ba yanzu suna daga cikin kasashen da saurara ka ji suka kere-kere a duniya ya ake su ba ai musu mulkin mallaka ba suka ci gaba kana fahimta ka to duk wannan hanya ce wanda turawa suke bi wanda suke so su boye waɗansu gaskiya waɗanda tarihi yau da gobe ko an ci ko an su za su bayyana ni kace sun kace ina ga kada daga
hannu mallan abinda ya kara dauye min kai na ga yanzu a gaskashin bayanin da kai na kuma kara gamsuwa da cewa dan dai duk wani abu da ake gani wayewa ko ake gani ci gaba Allah ya riga ya mallaka mu da shi kafin zuwan wani to amma mallan ne sai ina ga da yawa daga cikin matasan mu har ma daga manya daga cikin mu wani sai ya ga in ba ka yi fita irin ta turawa ba kuma duka mabakwai
eh duka wannan ayyan wannan yana daga cikin shuke-shuken da suka yi duka wannan ina zuwa kan shi dama yanzu son muka yi musan sun zo sun muna mulkin mallaka kana fahimta ta shi menene wannan kalma ta al-istimar ta kumsa kanta sharrin kafin mu zo mu ga ta hanyar ilimin mu tsarin mulkin mu menene namu rayuwar mu tarbiyyar mu ta haddasa mu da sharri kana fahimta ta mu fahimci cewa kalmar kanta a aza ta an nuna mu da rayar da mu an kai abba al-hali ba haka bane kana fahimta ta saboda mi saboda ashe karkashe mu akai aka maida mu baya sannan aka zo aka ce an rayar da mu kamar yadda Hausa suke cewa mun suriya ta barbara ya dawo da ciki kana fahimta ta azzalumai ne suka zo suka ci abana mu suka karkashe mu da mutane suka maida mu na al'umma baya waɗannan mutanen da suna da suna gine-gine da al'umma ta ci gaba to yanzu sai suka zo sai suka yi mana wata dubara yanzu kaga kasa akwai manya-manyan wato iyakoki na ruwa wanda an kai safaran mutane guda biyar a Afrika wannan na Afrika nake zance kana fahimta ta a Afrika ina zuwa a Benin kasar Benin akwai guda yana nan yanzu majalisar ɗinkin duniya ta zo ta yi wuri wanda an kai safaran mutane ana ɗaukar su ana kai su Turai kafin ce ni wanda turawa da za su gudu lokacin da suka ga mulkin mallaka ya ƙare ka a gane gidan da suke aje mutane kafin su ƙarshe sai suka kunna mai wuta ni na je a wannan wurin na kalla a can Benin wani gari da ake cewa Boiko ni da kaina na je kuma akwai specialist da sun kai mana bayanai rubuta akwai wuri guda a Ghana nan ma wanda Obama lokacin da yaje yana sabon shugaban kasa ya je can group inda aka yi dukan mutane ana safar su ana zuwa da su abin nan eh akwai kuma guda a Liberia wanda ita ce kasa guda katar wanda America ta yi mulkin mallaka a Africa wanda ci ma can ana dukan mutane
Liberia
akwai guda a Tanzania ka fahimce ni to guda kuma ko a Kenya ne su dai ne guda biyar wanda wurare ne daga nan da aka yi ta daukan mutane ana safar su
a wancan
lokaci kafin ta kai to wannan wurin saboda ta ruwa ake dauka kaga in daga nan Niger aka dauka za a dubi ina ne yafi kusa in daga ina ne aka dauka za a ga ina ne yafi kusa sai a dauka a sai a je a yi safarin waɗannan mutanen kafin tin an sayar da su to tsaya ka ji babban abin mamaki wanda nake son na kai gare shi a yanzu yau kwanakin nan sai wata matsala ta faru a kasar Libya
malam a Libya kuma
a Libya shi ne yanzu kana ji an ce ana sai da mutane a Libya dolar 300 dolar 400 duniya ta yi ca an yi taro a Cote d'Ivoire Ivory Coast cewa
akan
wannan da wannan su matsaloli amma dai wannan matsalar tana daga cikin manyan matsalolin da za a tattauna akai shine cewa Larabawa suna sai da mutane saboda a nuna kamar kasashen musulmi a bata kasashen musulmi a bata Larabawa na'am
to wai mallan magana da ake yi na cewa Larabawa suna sai da mutane a Libya shin wannan abun ba wani abu
shine nake son yi hakuri in kai gare shi saboda ai mun dauko maganar abun ina fatan ka fahimci ni
na ga ishtiraqin nan yana da kamar alaka
yanzu da ka tare yanzu wannan matsalar duk turawa ka gane ni da yan siyasa na duniya kana fahimta ta da duk mutane da yan jarida ko sun gane ko ba su gane ba ko wata dubara ce aka shirya ko ana ganin mutane duk jakkai ne mu ba mu san abin da muke yi ba kana fahimta ta wai shugabannin nan kasashen duniya sun tattauna waye duk wai ana son aiwasa da hankalin duniya kamar wai su kadai ne suke da tunani mu ba mu da tunani kana fahimta ta to anan akwai abin tambaya kana fahimta ta shin su shugabannin nan kasashen Afrika dan sun karanta Faransai da Ingilai sun tayi inda Turawa sun tsoci nonon ilimin su suna ganin kaman su kade ne suke da fada a ji koko wani mutum din yayi karatun shi a kasashen Larabawa da ya karyata shi da Turawa yana ganin shi kade ne yake da ilimi koko wane ne yake tunanin wata majalisar dinkin duniya ko wata majalisar Afrika su kade ne suke da wayo kowa jahili ne bisan abin da yake yi ba nan da ka samu halan alamar tambaya alamatul istifham abin da yake faruwa shine yan gudun hijira da aka ce an kama a Libya na farko abin da muke son mu yi tambaya shin Libya akwai gwamnati ko babu babu gwamnati tsayayya abu na ɗaya kenan sai aka shi abu na biyu shugaban kasar Libya waye kashe shi
malama sai
Turawa suka kashe shi
oh
Faransa da America su suka kai hari
na'am
so abu na uku shugaban kasar Libya ni ba dan siyasa bane ko ba haka ba ko ba siyasa nake yi ba amma mawdu'i ne alhadith bil hadith yuzkar magana take dukuwar magana
na'am
shugaban kasar Libya me dalilin da suka sa aka kashe shi
malama
akwai abubuwa guda hudu manya wanda suka sa aka kashe shi mu daina zancan ko bar zancan musulunci da kafirci dan wannan shi ba karewa zai yi ba sai duniya ta tashi na farko shugaban kasar Libya yayi alƙawarin zai yi banki na duniya
anan Libya
yau banki na Afrika na duniya
aiki
wannan bankin kudin da a cikin banki na duniya wanda America ta ala shi za a sanya mishi
aiki
a kasar Gabon za a ba shugabannin nan kasashen Afrika da ba su rancu kudi bashi na shekara 50 kuma su maida ba tare da ruwa ba to sai Turawa suka fahimci an kai wannan banki dan Afrika suka wadatu da su za su samu inci abu na biyu wannan shi na kuma internet wannan magana da nake faɗa kuma ba ni na faɗa ba manya-manyan mai ilimi tare suka yi bincike suka nuna shi na nan ka rubuta ka kani na biyu suka ce
abinda shi
Gaddafi zai yi zai yi hanyoyi duk inda ya zan babu ruwa tsakanin wata ƙasa da ƙasa ka fahimci ni daga capital zuwa capital duk na Afrika gaba ɗaya zai musu hanya hanyar mota don su gursuna daga cikin abinci tattalin arzikin ƙasashe ya ci gaba kana fahimta ta abu na uku zai sai satellite tauraron dan adam wanda duk Afrika in za ka yi waya dala biyar ne za ka ci
daga unguwa zuwa unguwa ko
duk Afrika gaba ɗaya ƙasashen Afrika to sai suka gano in waya ta yi sauki yawa ina zuwa in waya ta yi sauki aka samu kuɗin biyan ma'aikata kana fahimta ta to sannan kuma aka samu hanyoyi na gari kinan Afrika za ta fita daga wannan tsoro da ake babu ba za a ce maka muna ba kinan haɗin kan Afrika zai yi sauki sai suka ce to wannan ku kashe shi alhali ana tuhuma Sarkozy Gaddafi ce zuwa masa kuɗin kamfani da ya yi na Faransa kana fahimta ta abu na hudu wanda suka ji tsoronsa tunda projet ne wanda ake so a fito da shi shine cewa ana so a yi kuɗi na bai ɗaya na Afrika wanda su suke kirkira mu da kuɗaɗen kana fahimta ta sai fa kuɗin da Faransa ne take mu abinda ta ga dama ta babu to in ya zama to za a yi kuɗi bai ɗaya na Afrika za a buɗe kofofi na Afrika za a shiga ba tare da visa ba kaga wannan zai sa Afrika ta zama dunkulalliyar ƙasa wanda kuma kinan abin da suke buri na su ne masu gidajen mu Commonwealth Francophonie wace hayaniya duk ta kai to sai suka ce wannan ta dauko ruwan zafin dafa shi a kashe shi ta ko wace hanya shi yasa aka kirkiro wannan aka kirkiro wannan to anan ina tafi sai a ce ai Larabawa sun yi mu bukakin mulki bukakin mutane mulkin mallaka sai mu ce kai yanzu a duba kasashen Larabawa bakin mutum nawa akwai wanda har ya zama to cikin al'ummar su kana fahimta ta babu cewa basu ba ai mulkin mallaka ba tana yiwa a kama a sayar kuma wannan bauta har yanzu akwai ta nan wasu mutane da sayar da wasu mutane ko ba haka ba amma a ina ake samu inda waɗanda aka dauka har sun zama to wani yanki na al'umma a cikin waɗannan mutanen
akwai wani guri ko
America
yake
yanzu bakaken mutane waɗanda aka kama a sunan bayi har suka zama to sun samu da suna dace sun kama samun kusan 10% nan ɗan ƙasa ko 11% America ce ta ina suka zo ba ta hanyar mulkin mallaka ba France mutun nawa akwai wani yanki nawa akwai waɗanda har sun zai ɗan ƙasa
bakaki
bakaki sauran kasashen Turai da a akwai wannan to a kawo min cikin kasashen Larabawa kasa guda tal wanda cikin ƴan kasar akwai wanda an matsayin bayi har sun samu percentage kaga Turawa sun so su dauke mu sakarkaru gida da wanda ba su adabu suke yi ba abu na biyu kana ji cikin wannan scenario kaga ne ni wanda shugabannin nan kasashen mu sun shiga ciki da wannan shugaban kasar France wanda ya je kasar Burkina an yi zanga zanga HD har an sa police sun kore su an yi mai tambayoyi kuma an kibar a ba da amsa yana nuna cewa a manta abin da ya gabata shikenan a duki cewa yanzu da mu da su duka dai ne ƙarya ce kana fahimta ta abin da nake son in ci bari ka ci abin da yake faruwa cikin wannan kafiya wanda ba a son ai bayanin ta talibiya kinnan duk wannan abin da yake ciki Turawa su suka shirya kiyar ki zalla dama sun samu asbab ka san mai son kuka an jefe shi da kashin tunkiya ko kashin akuya ni zai yi
shikenan
kuka dama an samu Libya ba ta da shugaban kasa an samu Libya an bata musu kasashen su suna cikin talauci ka fahimce ni an ba su damar da za su yi bannar da su Turawa su adda gidajen jarida da waye sai su tura menene Turawa suke nufi bayan wannan shine an yi ɗan Afrika su daina zuwa Turai sun kiya
yanzu haka
babu hanyoyin da ba abi ba an ba wasu shugabannin nan kasashe kuɗi kana ji an ce mu daina zuwa mutuwa wasu suna zuwa suna mutuwa sun ki daina zuwa an yi sai aka ce to yanzu ya za a yi a sa su daina zuwa ya za a yi a bata musulunci ya za a yi a bata Larabawa sai aka ce to da an samu waɗansu bata gari sun yi wani abu a nuna cewa duk Libi sai da ƴan Afrika ake kaga yanzu in an ce ana sayar da ƴan Afrika kana ji duk wanda aka ce ya ji sai ce wallahi zan zuwa ka fahimce ni da sun ce kar ku je sun yi maidowar mutane suna ba su kuɗaɗe ka fahimce ni amma suna komawa kar ku je to yanzu alhamdulillah sun samu wani scenario wanda za a shiryawa a nuna cewa Laraba ba su so musulunci ƙarya ne kuma yanzu kakkatai za a sayar da kai tunda mutuwa ba ta tsoro amma ka zauna kai mai wani bauta yana baka tsoro to shi sa suka kirkiro wannan sai aka hura wasu shugabannin kasashen Afrika su kansu tana yiwa tare da su aka shirya wannan kana fahimta ta dan su shugabannin kasashen Afrika don ba su son mutanen su an ba su kuɗaɗe don saboda kan mutanen su je sun kasa to bari yadda za a yi su ma a nuna a haɗa kai da su sai su nuna cewa ai tafiya ta ana sayar da mutane ku yi zaman ku gida alhali waye bata Libya waye bata Afrika waye hana mu Afrika ci gaba waye kashe ƴan Afrika waye sace arzikin kasashen Afrika waye hada mu ƴan Afrika su ci amfanin arzikin su wanda Allah ya ba su waye hada ƴan Afrika su zabi mutanen da suka tantance su jagorance su waye kokarin kashe shugabannin nan kasashen Afrika wanda ke son ƴan Afrika waye ke bada kuɗi ya tallafa a yi juyin mulki ga shugabannin nan kasashen Afrika wanda suke son ƴan Afrika waye kashe to ma Sankara ina fata an fahimce ni waye kashe Kwame Nkrumah waye kashe Patrick Lumumba na Congo ina fata ana fahimta ta Congo waga ta Kinshasa Patrick Lumumba wanda an kai gunduwa da naman sa ina fata an fahimce ni suka daddace naman sa suka sa cikin tano ina fata an fahimce ni waye kokarin kashe Sekou Toure ina fata ana fahimta ta wa duk wani shugaba na Afrika wanda Mandela shekara sai 26 yana kaso a abin nan saboda ya ce a ba ƴan kasar mulki bayan turawan ingila sun zo sun mamaye kasar yanzu har sun zai ƴan kasar kamar yadda suka so su yi a Zimbabwe Mugabe ya kiyarda suka taimaka yanzu aka tumɓuke shi sanan suna dariya ina fata ana fahimta ta wato wannan duk scenario ne aka shiryawa kuma kakkusa tsammanin ku kaɗai ne kuke da wayo
to malam na ji ka ta tambaya waye kashe wa'innan su ne tambayoyin da malam bai ba da amsa
su san kansu ƴan Afrikan da turawan da ɗan Afrika wanda ke da kuɗin dukiya ko mulki ka fahimce ni da su turawan ai sun sani wannan tambayar ba sai mun fito ga fili mun yi bayani ba irin waɗannan abubuwan malam ina son ka bar su sun san ko su suwa ne duk wani jagora da aka kashe ai sun sani duk wanda aka kora ko aka tumbuke shi daga mulki ai sun sani irin su Thomas Sankara da Lille da suka kashe su ai sananne ne ina fata ana fahimta ta amma yanzu wai ya zo shi shugaban kasar France wai abin da yake cewa ai France ta taka rawar gani wajen tumbuke Blaise Compaoré kana fahimta ta daga mulki saboda ƴan Burkina su samu ƴanci alhali Blaise Compaoré waye tai makamishi ya hawo mulki sune turawan Faransa kowa ya san da wannan saboda lokacin da aka so kashe abokin sa tare suka tashi da shi da Thomas Sankara gida guda suka tashi baban Thomas Sankara shi ya rike Blaise kana fahimta ta komai tare yake musu amma da aka tashi kashe shi an rasa wanda za a riba sai na kusa da shi na kudda kud ka fahimce ni da aka rasa yadda za a yi sai aka neme shi dama abinda dan adam ya fi kodayi abu ne guda uku na farko akwai kudi na biyu akwai matsayi na uku akwai mata guda uku duk mutane in ka ga ana rikici ana faɗi ka tashi su ne manyan tarkon da ake kama dan adam sai aka neme yanzu a yi a kama place kana ji sai suka tsoro zo abinda za a yi na farko an san ba yadda za a yi irin yadda baban Thomas Sankara ya rike shi in ba an bashi duniya sosai ba ya kashe shi sai aka ce to a kira shi sai aka ce to yanzu na farko akwai zancen dukiya a nuna mai duk kudin da yake so zai samu na biyu za a lamunce mishi ya samu mulkin kasar na biyu na uku kuma sai aka yi kokari akwai wani shugaban kasar Cote d'Ivoire da ake cewa Ofe Bonny can ne ya karatu France sai aka nemi ƴarsa wadda jinin turawa ce budurwa ce mai kyau ka san mace in tana da kyau to kowa akai in baka Allah ba yanzu na kana fada maramin jahannama sai aka hada shi da ita a wuri to ma Sankara ba mahaukaci bane tun lokacin da ya ga suna son su bashi aure ya san komai suke so tun da za a shigo ne ta wata hanya aka bashi auren batula wata misa gata nan yawwa aka ce to ga abin da yake so to ma Sankara an yi ta gaya mishi cewa za a kashe kai ya san ko za a kashe shi ana ce mai wani zai kashe kai ba matsala ya san lokacin da aka zo juyin mulki saboda a banda shiga shi da kanshi Thomas Sankara ya fito ya daga hannu ko ba haka ba suka kashe shi kuma suka shiga duk wanda a cikin wurin suka kashe shi mutum guda ɗaya Allah ya tsirata shine wanda sun sa tsammanin ya mutu yana kwanci shine yanzu RFI na ji labarin kwanakin nan yana ba da labarin yadda abin ya faru kana saurare da to yanzu wai shi sai ya zo yake wai shi ita France Diouf Blaise ana cewa siyasa shekara sai 20 da wani abu saman mulki bai sauka ba sai da al'umma suka gaji suka ce to sai dai yanzu ayi abin da za a yi suka fito sai ya gudu ya tai can kasan nan inda aka bashi wannan mata sai ya zauna can da aka ce a nemo shi sai suka bashi nationality ta kasar kina yanzu dan kasar ne ba dan Burkina bane kaje wani munafunci wai kaji kuma wai yanzu wai shi su ne suka taimaka musu suka samu ƴancin kansu waɗanda suka kashe musu shugaban kasar su wanda yake son su wanda yake son ya kwato musu ƴancin su ya wayar musu da kai waɗanda suka kawo musu wanga mugu wai yanzu su ne wai yanzu wai kaji wai yanzu su ne suka zo suka kawo musu kaza ai su ne suka taimaka musu su ne suka zo musu da ƴanci kana saurare da saboda ana so yanzu a badda wannan shiga a shiga sabon lale na tuta okay na'am
to mallan maganganun da kai sai na ƙara ganin wasu abubuwa suna da tunani kenan abubuwan da yake faruwa a Libya kenan abu ne wanda yake da alaka da wasu waɗanda ake so a yi amfani da su don ko a bata musu zuncin suna ko
dama duk abin yana da bukata su dai suna son na farko musulunci nan a nuna ba gaskiya bane kana fahimta ta saboda su tura su suka kullu su nuna mana cewa kamar Larabawa babu alaka tsakanin mu da su dalili kuma su suka so nisantar da mu daga musulunci kana fahimta ta to na biyu su kansu Larabawa in ka duba ba su cikin zaman lafiya babu gwamnati abubuwan wasu wasu ba abin ba kyau da shi ba dibi Syria da aka bata ta dibi Iraq da aka bata ta dibi Libya da aka bata ta dibi kasashen Africa da aka bata su to amma ya za su yi parce que in mutum yayi imani da abu in ba ka samu wata kafa ba baka iya kire shi daga gare shi sannan Libya nan ta yi suna wajen so hada kan Africa ya za a yi a rusa wannan abin duk shi ne abin da suke bukata duk amfanin da muka ci nasu mu ga banza ne mu yarda da cewa kafiri wanda ya kafirce mu Allah kafirce ni wanda ya gurguza kasashen mu ya fi zama abin soyuwa gare mu zu bisa ga waɗanda an musulmi ɗan uwan mu kafirce ni sannan kuma mu kaddarta su zalunci mu kafirce ni to mun ji sun yi zalunci shin menene kuke so cikin wannan a daina zuwa kasashen ku waye talan wani ne sanadiyar samu cikin waɗannan matsaloli ko ne kenan yanzu wannan walakanci ne arzikin kasashen mu a bamu shi gadon da iyayen mu suka bari na littafai waɗanda aka sace aka kai Oxford da Sorbonne da Library ta Congress ta America a bai dubu da abin mu a bar mu yi bincike mu yi noma mu ciyar da kanmu ba sai mun je can ba kakakin nan mu abin mamaki wani ke cewa kakakin nan mu suna kuka za a doka so a je da su suna bakin ciki yau ga iyansu suna ganin in ba su je can ba sun gwammace ma mutuwa da su je wannan wuri
wato kakannin kuma da kai su ba sa ma son su je
kuka suka yi suna ganin ko ba wa baya ne lalacewa ne ragaita ce a bar mu da mulkin mu da kirkin mu da noman mu mu rayu cikin mutuncin mu da darajar mu yau ga mu ƴaƴansu ko jikokin su suna kuka ana cewa Allah shi kai ka America yace ko da cikin buhun reza ne Allah shi kai ka America yace ko da cikin buhun kuna ba ne Allah shi kai ka America yace ko cikin buhun allura ne shi dai in bai je ture ba yayi hasara duniya yayi hasara lahira saboda sun bata kasashen mu ga yaki ga talauci an kibirin mu ci arzikin mu an ki sassatta mana an kibirin mu yi bincike na ilimi an bar mu cikin wahala kowa bai jin dadin kasashen an kawo tsari da mulki wanda bai barin a ci gaba saboda kullun a yi ta hijira wasu su fada cikin rijiya sannan duk hijirar da kaji ana kora da fada saurara ka ji har yanzu ma'ilimta ana can rike da su su ba a zancen su yau muna da mutanen da suke likitoci ne na'am likitoci ne muna da mutane specialist ne cikin kowane tsari ture suke suna karatar su a jami'a in za a maido ɗan Afrika su ma waɗannan ɗan Afrika ne a maido mu da abin waɗancan ci gaba suka kai musu su za su kai su gaba amma mu kuma waɗannan ba za su kai su gaba ba wannan shi yasa kake ganin kamar me yake da suna babbar university ta makamban nukiliya ta America gaba daya kana fahimta ta ka san ko wane ne director ta kuma ko sunan wace gare ta sunan Balarabin kasar Misra ne university ta nukiliya ta arm nukiliyar gaba daya ta America ba a mai dushi ba
me har wannan alaka
saboda ilimi gare shi na bincike su in kana da ilimi ba ruwansu da launin ka saurara ka ji ga Obama nan ba zan shugaban kasa ba in kana da ilimi su su tura babu bambanci za su dauko ka su ma duk abin da kake bukata don ka kai su gaba mu ko in kana da ilimi Afrika ka zan abin kyawa ka zan abin kashewa ka zan abin kora to wannan shi dai ne
tambaya nake so in kadan yanzu maganan nan na ishraq din da istimar da kuka dai mun bayani kuma da adun kule dai haka cikin minti dai ko biya za a yi dan bamu ma'anar adun kule dai
a yanzu shi istishraq
istimar ne
shi yanzu mun yi magana istimar ne kalma ta istishraq da istighrab wannan lokaci ba zai bamu dama ba a yanzu amma sai mu yi ma ƴan uwa bishara cewa insha Allah ta'ala sati mai zuwa in akwai rayuwa insha Allah rabbul alamin za mu yi bayanin istishraq
bayanin yi musu wannan bishara
da istighrab bi idnillahi ta'ala
in yi musu wannan bishara na alkhairi to ƴan uwa masu sauraron mu da kallon mu kun dai ji abubuwan da malamin ya gabatar wannan kalma da malamin muna magana kalma na istimar gaskiya mun karu da abubuwa na ilimi da tsinsa sai dai ka tantance cewa abun yana da faɗi na fahimci malam ya tattare dai abun ne saboda lokaci ba zai ba mu damar gabatar da abubuwan ka ba kai ba to amma ga bishara kamar yadda malamin muna alƙawari in dai muna raye in Allah ya so ci gaba da karatun da za a yi na wannan musalahat akwai kalma muhimmiya da ake yawan amfani da ita shine kalmar istishraq ina magana istishraq kuma lokacin malami akan wannan kudai na bayani akan wannan kalma kuma ya amsa mana hamma ya kara muna da wata kalma da bamu tunanin gano ta ba shine kalmar istighraq menene istishraqi menene istighrazi indai ana tare da mu Allah ya so duka malam zai zo shi gabatar muna da wa'annan abubuwa insha Allah
to madalla sai kai mai ƴan'uwa addu'a kuma da dukkan wasu ƴan'uwa da suke neman addu'a ayi musu addu'a sai sati mai zuwa tunda lokaci ya matso sosai
eh gaskiya ne
na'am
to ƴan'uwa masu kallon mu da sauraron mu muna roƙon Allah madaukakin sarki bukatun muna da khairi Allah ya san mana
amin
abubuwan da yake damu Allah madaukakin sarki ka yaye mana
amin
masu lafiya daga cikin mu Allah muna roƙo ka ƙara musu lafiya
amin
marasa lafiya daga cikin mu kasan ciwon da yake damu kowanne daga ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye wannan cutar ya kuma dawo da alheri
amin
Allah madaukakin sarki muna addu'a ga waɗanda suke da bukata na aihuwa ko kuma ƴan mata masu bukatar aure suna bukatar maza na gari ko kuma maza samari da masu son ƙara aure masu son mata na gari muna yi wa kowa addu'a Allah madaukakin sarki ya ba namiji mace ta gari
amin
wacce kuma muna mata addu'a Allah ya ba ta miji na gari
amin
sannan wanda yayi auren yana son karuwa Allah bai yi ba ko kuma Allah yana ba da karuwa Allah bai yi abin sun tsaya muna roƙon Allah ya ba da karuwa
ayyana
albarka
amin
sannan kuma wanda bai da shi gaba dai Allah ya ba shi
amin
Allah madaukakin sarki muna roƙon ka akan halayen
amin
akwai abubuwan da muke gabatarwa na ba daidai ba Allah ka tafi kowa sani Allah duk wanda yake aikata wani abu nan da yake sako ni a gare ka Allah muna roƙon ka ka ba shi ikon gyara halaye
amin
Allah ka ba shi ikon gyara halaye
amin
Allah ka bi ayyukan mu na alkhairi
amin
sa kuma mu cika da imani
da wanda
nace muku mun
amin
wannan dai a take cin abin da kici ce subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
Allah 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 Allah